Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalil FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu a daidai wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
A yau Litinin an ci gaba da kwasar mutane daga wurare na ƙarshe da suka rage a hannun ƴan tawaye a Aleppo da ke Syria da kuma wasu ƙauyuka biyu makwabta. Yau Litinin din ne dai za a bude babi na ƙarshe na zaben shugaban ƙasar Amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi, domin ko yau ne ake sa ran wakilan nan su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan sananne a harkar gine-gine, gidaje ko shine zama shugaban Amurka na 45.
A Najeriya, yayin da kungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS ta zaɓi shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda zai shiga tsakani wajen shawo kan rikicin siyasar Gambia, ko yafa da shugaban ƙasar ta kalli wannan zaɓi?
Shugaba Muhammadu Buhari da aka bashi wannan aiki na amana, ai sun bashi a matsayi na dattijo na shugaban Najeriya, matsayin shugaba na farar hula wanda aka zaɓe shi a ofis ta hanyar tsari na demokaratiya.
To sai dai masu fashin baki a fannin harkokin diplomasiya suna ganin ba shugaba Buhari ne ya kamata ya karɓi ragaman wannan aiki ba.
Idan har ana neman shugaba daga Najeriya, to ai wanda ya kamata ma a ce yaje wannan Jonathan ne.
Muna tafe da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda zai gabatar, to amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkamu da warhaka. A yau Litinin an ci gaba da kwasar mutane daga wurare na ƙarshe da suka rage a hannun ƴan tawaye a Aleppo da ke Syria da kuma wasu ƙauyuka biyu makwabta. Masu kula da aikin kwasar jama'a da jami'ai sun bayyana cewa kusan motocin bus-bus da aka cika daga mutanen da ake kwashewa sun tafi daga gabashin Aleppo zuwa wuraren da ke hannun ƴan tawayen. Wannan ko yana daga cikin ayyukan kwashe jama'an ne wanda aka fara cikin satin da ya gabata. Dubban jama'a sun ci gaba da kasancewa a gabashin birnin na Aleppo, birnin da ƴan tawaye suka kwace tun a cikin shekarar 2012, sai dai kuma sun yi hasarar kusan dukkan yankunan da suka mallaka domin sojojin gwamnati sun kwace su. Domin musayan da mutanen da ake kwashewa, gwamnatin ƙasar ta Syria ta buƙaci a bata wasu daga cikin waɗanda ba su da lafiya ko kuma fararen hula da suka samu rauni. Gwamnati ta buƙaci a bar su domin su bar su gudunmuwar Fuwa da Kefraya da ke arewa maso yammacin Idlib. Ƙungiyar nan mai sa ido da ke Birtaniya wadda ake kira da Turanci Syrian Observatory for Human Rights ta ce motocin bus-bus goma ne a yau suka bar waɗannan ƙauyuka ɗauke da mutanen da ake kwashewa.
Yau Litinin za a buɗe babi na ƙarshe a zaben shugaban ƙasar Amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi, domin yau ɗin ne ake sa ran wakilan za su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan sananne a harkar gine-ginen gidaje cewa ko shi ne zai zama shugaban Amurka na 45. Tun a farkon watan Nuwamba sun san cewa Donald Trump shi ne zai karɓi ragaman mulkin Amurka bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun mai zuwa. Sai dai kuma zaben Amurka baya kammala da zaben gama gari, amma sai da sakamakon wasu ɗaiɗaiku na zaben shugaban ƙasa a jihohin nan 50 haɗi da babban birnin tarayya na Washington. A bisa tsari, wanda ya fi samun ƙuri'u mafi rinjaye a kowace jiha shi ne ke samun ɗaukacin wakilai, wanda ake bayar da yawan ƙuri'unsu katankwacin yawan jama'ar da suka jefa ƙuri'unsu a wannan jihar. Yanzu dai a yau wakilan su 538 za su jefa ƙuri'unsu a hedkwatocin jihohinsu. Yar takarar jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta zarta Trump da ƙuri'u miliyan 2.9 a zaben ƙasa baki ɗaya. Amma sai dai Trump ɗin ya fi ta samun nasara a jihohin da suka fi tasiri, domin ko ya samu wadatattun ƙuri'u 306 sama da 270 da ake buƙatar ya samu na wakilan.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai ana ƙara samun ƙarin sukurkucewar dangantaka tsakanin Amurka da China sakamakon sabanin da ke tsakaninsu game da wani yankin kudancin teku da ke ƙasar ta China, wanda kuma hakan zai ƙara muni da zarar zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kama ragamar mulki a cikin watan gobe. cibiyar nazarin muhimman bukatu da harkokin kasa da kasa ta Amurka a cikin wani rahotonta na ranar 13 ga wata ta bayyana cewa China ta mamaye wani bangaren wannan wuri da ake takaddama a kansa da sojoji. Haka kuma a wani lamari da ya faru kwanaki biyu bayan mamaye wannan wuri da sojoji, sai kuma gashi China ta rike wani jirgin ruwan Amurka da take amfani da shi a wannan wuri domin gudanar da wasu aune-aunen kimiyya. Ma'aikatar tsaron ta China ta faɗa jiya Lahadi cewa za ta mayar da wannan jirgi da ta rike, amma kuma ta hanyar da tafi dacewa. To sai dai abin tambaya anan shine ko za ta kwace kayayyakin da ke cikin wannan jirgi ne ta mika Amurka fankonsa.
Jami'ai a Somalia na zargin sojojin kiyaye zaman lafiya na tarayyar Afirka AU da kisan fararen hula 11 a wasu al'amura biyu daban-daban a ƙarshen mako da suka wakana. Gwamnan yankin Shabelle na ƙasa Ibrahim Adin Najah ya faɗa wa sashen Somalianci na muryar Amurka cewa wata tankar yaƙi mai sulke ce mallakar ƙungiyar ta AU ta kabi ta kan wasu gidaje a daren jiya Lahadi, bayan da wata tankiyar da aka binne ta tashi da wata tawagar AU a ƙauyen El Warigo da ke daura da Marka. Ya ce wata mata ce da yara uku da wani jariri suka mutu a wannan al'amari, sannan ya yi kira ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Somalia da ya kaddamar da bincike. Gwamnan ya ce yaran da aka shaɗin yan tsakanin watanni 6 da shekaru 14 ne da haihuwa. Ranar Asabar, sojojin AU sun buɗe wuta kan wata ƙaramar motar bus daura da garin Kuriyule suka kashe farar hula 6. Naja ya ce AMISOM, wato sojojin tabbatar da zaman lafiya a Somalia, sun gaya mai cewa sojojin su sun wato suna kan sintiri ne yayin da suka yi arangama da ƙaramar bus ɗin. Sun zaci cewa wato mota ce mai shaƙe da babamai, don haka sai suka buɗe mata wuta. Suka halaka duk mutanen da ke ciki a cewar gwamnan ga murya wato a hirarsu da murya Amurka. Wani ɗan uwan direban motar ya gaya ma murya Amurka cewa motar na ɗauke ne da kayan lambu zuwa wani birnin da ke kusa, yayin da aka buɗe mata wutar. Yunkurin jin ta bakin sojojin na AMISOM ya ci tura.
Jami'ai a Jordan sun ce jami'an tsaro sun kubatar da ɗan yawon buɗe ido da ya makale a cikin tsohon katafaren gidan da ke tsakiyar birnin Karak, bayan har-haren da 'yan bindiga suka kai a ranar Lahadi wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane 14, kusan 22 fararen hula da kuma jami'an 'yan sanda suka raunata. Jaridar Times ta Jordan ta ce wata mata 'yar ƙasar Canada da 'yan sanda guda 5 na cikin waɗanda suka mutu. Daga baya kuma jami'an tsaro suka bayyana wasu mutane 5 a matsayin 'yan ta'addar. Rahotanni sun ce a kasarin barnar da aka samu an same ta ne a kan tsaunuka a cikin birnin da ke da yawan mutane 70,000 mazauna garin. Kafin 'yan bindigar su afka wannan katafaren tsohon gini, sun kasance suna neman mafaka ne a wajen da ya fi ko ina suna da jan hankalin masu yawan buɗe ido. Jaridar ta ruwaito wani mai magana da yawun jami'an tsaro ya ce fararen hula da suka makale a cikin katafaren gidan an fitar da su bayan aikin wajen awa 5. Sannan sun ce an kwashe fararen hula da ke kusa da wajen sakamakon tare dukkanin hanyoyin shiga birnin.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda a ƙarshen makon da ya gabata ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS sun zaɓi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a matsayin mai shiga tsakani wajen shawo kan rikicin siyasar Gambia, inda shugaba ya yi jami ya ƙi amincewa da shan kayi kwanaki 9 bayan da ya amince da yin hakan. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan wannan aiki da aka baiwa shugaban na Najeriya.
Yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka suka nada shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci sasanta rikicin siyasar kasar Gambia da zai kai ga shugaba Yahaya Jame ya mika mulki salin alin ga wanda ya lashe zaben Mr. Adama Barrow, masu fashin baki na tuntuntunin ta inda shugaba Muhammadu Buhari zai fara wannan gaggarumin aiki. Ganin shugaba Muhammadu Buhari da Mr. Yahaya Jame dukkanin su tsoffin sojoji ne. Amma mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya ce wannan babu damuwa.
Shugaba Muhammadu Buhari da aka bashi wannan aiki na amana, ai sun bashi a matsayi na dattijo na shugaban Najeriya, matsayin shugaba na farar hula wanda aka zaɓe shi a ofis ta hanyar tsari na demokaradiyya. Ai magana soja ma ba su shigo cikin wannan magana ba.
To ana ganin kamar shugaba Muhammadu Buhari yana da tarin al'amura a gabansa a nan cikin gida, kamar wannan ba zai bashi damar mai da hankali sosai akan abin da ya kamata ya yi a can Gambia din ba.
Idan aka ce yau Najeriya ta tsame hannunta da irin rikice-rikice da suke a nan yammacin Afirka, ai ba za a zauna lafiya. Ai Najeriya ita ce kamar yadda ka san sanda ce a tsaye akan yammacin Afirka. Yaran da dun Najeriya ta kau da kai ko ta sakaci akan abin da yake gudana sauran kasashen Afirka, to duk yankin ko zai iya shiga cikin rudani.
Masu sharhi irin su Hassan Gimba na ganin tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Jonathan shi fi cancanta jagoranci wannan sasantawa ba shugaba Muhammadu Buhari ba.
Ya kamata ne tsaya sasanta matsalolin da ke Najeriya. Jam'iyyarsa kanta yanzu haka nan tana neman wargajewa. Idan har ana neman shugaba daga Najeriya, to ai wanda ya kamata ma a ce ya je wannan Jonathan ne. Domin Jonathan shi ne a matsayin Yahaya Jami'i. Zai iya ce to kaga kaza ga yanda muka yi, ga yanda muka yi, kai hakuri. Idan kawo ka gani ma yanda muke a kasana, kowa zai yarda da shi. Amma yanzu idan shi Buhari ai shi Jami'i zai ga kan cewa kawai wannan shi yana mulkinsa, ni kuma ina so raba ni da nawa. Har zai wannan Jonathan ya kamata ne.
Ambassador Yusuf Mamman, ƙwararren jami'in diplomasiya ne.
Allah ya kiyaye fitina da tabarbarewar harkokin tsaro a ƙasar Gambia. Domin ita kanta Gambia da al'ummarta ba su kai lambi ba. Mun ga abin da ya faru a Nigeria, mun ga faruwar da ya faru a Kano. Karamar ƙasa kamar Rwanda, mun ga yadda aka zo a kai tashin hankali da addabi dukkan al'ummar duniya. To abin da ake gudu kan irin wannan ya faru a ƙasa kamar Gambia. Shi ko wanda ya ci zaben shi Adamu Barrow, kamata ya riƙa nuna fahimta abubuwan duniya da nazari da kuma yanayin yadda zai rika furta magana.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haɗa kan mu Afirka mu sojuna, mu tuna da jabin na bayan mu, yantattu ne kuma ga ilimu.
To a can jihar Lagos kuwa da ke kudancin Najeriya, hukumar custom ce reshen tinkan ta cafke wasu makamai da aka shigo da su daga nan Amurka ba bisa ka'ida ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya zanta da shugaban hukumar custom reshen na tinka Alhaji Bashar Muhammad, inda mai karin bayani kamar haka.
Bindigogi mun samu biyu ba irin bindigan pistol ba, irin wannan mai tsawon ana ce mata pump action. Wannan yanayin bindigan gaskiya tana da muni ko cikin soja. To irin su biyu muka gani, akwai harsa yanayi kusan 7,500, don wani mun gansu 400, can kuma muka sake ganin wasu 3,000 da 500. Akwai sulke na soja, akwai wannan helmet, akwai takalma, akwai abubuwa dai haka kashi-kashi. To amma duk mafi ban tsoro ciki shine wani ɗan Najeriya ya shigo da waɗannan ba bisa ka'ida ba, menene manufar shi? Kowa ya san yadda harkan tsaro take a ƙasar nan da abubuwan da ke ciki. Dole mu kula ƙwarin gaske don mu ga cewa an hana shigowa da waɗannan. Duk wanda ya shigo da su ba bisa ka'ida ba, to tilas ne mu hana shi. Mu yi ƙoƙarin gano shi, don shi ne muka mika abun ga Directorate of State Service don su ci gaba da bincike.
Kun kama wani dangane da wannan kayayyaki da aka shigo da shi?
Eh, an kama wani mutum ɗaya mai suna Christian wanda mun bashe shi ga wannan hukumar. Ta hannun shi za su samu ƙarin bayani wa ya bashi wannan container ya fidda. Kuma abin muni ciki shine wannan container ba duty ake biya mata ba. Dan Najeriya duk da yayi wata 9 a waje, in zai dawo Najeriya ta ba shi damar ya kwasu duk kayan da ke gidan shi, ya dawo da abun shi gida, kar ya biya komai. Kayan da ke gidan shi ba kayan kasuwanci ba. So kaga in mutum na da irin waɗannan sababbin abubuwa, ban yi tsammanin cikin gidan shi suke ba. An zo da su dai don a cuci ƙasa, kuma Allah ya taimaka muka kama. Mu custom muka kama, ba wani ya kama ya kawo mana ba.
Daga wace ƙasa aka shigo da waɗannan makamai?
Wannan daga ƙasa Amurka aka shigo da su.
To a can jamhuriyar Nijar kuwa, gamayyar jam'iyyun siyasa a yankin yammacin Afirka ne suka yi wani taro a birnin Yamai, inda suka yi dubi kan matakan da ya kamata a ɗauka domin magance matsalar sauyin yanayi a yankin na yammacin Afirka. Daga Yamai ga rahoton wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sule Mumuni Barma.
Masana al'amuran kare muhalli sun bayyana yankin Afirka ta Yamma a matsayin mafi fama da matsalolin taɓarɓarewar muhalli a sakamakon kwararowar hamada da dai sauran miyagun ɗabi'un ɗan adam. Dalili kenan da jam'iyyun siyasa masu manufofin kare muhalli na ƙasashen Senegal, Burkina, Mali, Cote d'Ivoire, Togo da Niger a ƙarƙashin ƙawancen FEBA suka hallara a wannan taro don neman mafita. Malam Adamu Garba shine shugaban jam'iyyar RSV Ni'ima, mamba a wannan ƙawance.
A wannan ɓangaren na Afirka, yanayi ya yi gurɓacewa da duka waɗancan ɓangarori na Afirka saboda hamada. shine ma babban matsala, saboda shekara duka gurgusowa ne yake mamaye ƙasa yake gayi sannu-sannu. Kenan ya kamata a tashi gaba ɗaya a huskancin wannan babban matsala. Akwai waɗansu ƙasashe inda adda itace sosai kamar su Gabon, su ma an shiga duka dashin nan ana yankan itace.
Sabanin yadda sauran jam'iyyu ke fafutuka don ganin sun haye madafun mulkin ƙasa, jam'iyyu masu aƙidar kare muhalli kan zama wuraren da talakawa ke kai koke akan matsalolin da suka shafi mallakar filayen noma ko na kiwon dabbobi. Inji Umaru Bukari, wani matashi a jam'iyyar Ni'ima.
Zai anan ƙasar mu Niger zama ku misali kadai ka ta nesa. Matsalar ƙasa da ake samu wajen ƙasar Kolo, da mu aka gama maka da wata kungiya na mai zaman kanta ONG muka kai ƙaran wasu manyan dubutoci da suka sai daji, har da gwamnati yi shi ma aje plant kin shi aka kama mutanen duk abin da shayi muhalli dai a nan ƙasar Niger dai talaka da waje mu suke farzawa. Sun zo muka ba su shawara mu ga yanzu za a yi duk abin da shahi an cinye musu dajinsu.
Game da batun dumamar yanayin da ya addabi duniya, sakataren jam'iyyar Convergence des Ecologistes ta ƙasar Senegal, Profesa Pape Diagne, na cewa
on doit nous autres africains insister sur le transfert des technologies propres mais pas demander de l'argent uniquement.
Kafewa akan bukatar kasashe masu arzikin masana'antu su rage karfin tirin iskar gas din da ke gurbata muhalli kadai ba zai kare kasashe matalauta daga illolin canjin yanayi ba. Haka zalika a bamu kudin diya ba zai zama mafita ba. A gani na mutane da na'urorin kimiyya namu na kanmu domin tunkarar wannan matsala shi yafi dacewa, kamar yadda tantuni kasashen yammaci suka dauki wannan mataki na kariya, inji shi.
On ne doit pas se limiter uniquement aux actions d'adaptation et de réduction de gaz à effet de serre.
A yayin wannan taro, jam'iyyun masu manufofin kare muhalli sun kuduri aniyar ƙara jan damara domin faɗakar da talakawa da shugabanni cewa kare muhalli yaƙi ne da ya shafi kowa.
Kar don gobe su ce dama ba su shi abin da ake ciki ba. Kenan dole ne wannan cikin aikinmu ne da muka abunga.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To idan muka dawo nan gida Amurka, a yau ne ake sa ran za a yi zaben wakilai na Electoral College, wanda zabe ne da zai tabbatar wa da shugaba mai jiran gado Donald Trump nasarar lashe zaben da ya yi a watan Nuwamba. To sai dai zaben na zuwa ne yayin da ake ta cece kuce dangane da cewa Rasha ta taimakawa Trump wajen yin nasara bayan wani kutse da ta yi, kamar yadda John Podesta na hannun dama Hillary Clinton ya faɗa wa gidan talabijin na NBC.
I think the Russians clearly intervened in the election and
akwai alama da ke nuna cewa lalle Rasha ta yi kutse a wannan zabe. Kuma yanzu mun san cewa dukkan hukumomin tsaro da na tattara bayanan sirri sun amince cewa lalle Rasha ta saka hannu a wannan zabe na Amurka domin su taimaka wa Trump. Kuma an tabbatar cewa shugaba Vladimir Putin na da hannu dumu-dumu.
John Podesta kenan na hannun dama Hillary Clinton. To sai dai Ryan Priebus, wanda shi zai zama shugaban jami'an gwamnatin Amurka idan Trump ya karɓi mulki, ya ce ba su da hafi Trump ne zai lashe wannan zaben wakilai.
We expect everything to fall in line. We've got one particular individual.
Muna sa ran komai ya tafi daidai. Akwai mutum guda daga jihar Texas da yake so ya tutsu. Amma baya ga haka muna ganin komai zai tafi daidai. Saboda haka ya kamata duk ƙungiyoyi da jam'iyyar Democrat da suke kalubalantar wannan zaɓe su dakata haka, domin abin da Amurkawa suka zaɓa wa kansu kenan.
And it's what the American people demand.
Ryan Priebus kenan. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, ana da iya cewa wannan ita ce Litinin in ƙarshe ta biyu a wannan shekara ta 2016. Hakan ya sa za mu yi waiwaye adon tafiya don ganin wani irin ci gaba aka samu tun daga farkon wannan shekarar har ya zuwa a yau a ɓangaren ilimi a Najeriya. Baki ɗaya-ɗaya a cikin wannan shekarar, mun samu zantawa da masana, marubuta, farfesoshi, iyaye, malamai da ɗalibai duk a kokarin jin irin halin da ilimi ya shiga a yankunan su. Kana da hanyoyi da suka kamata a bi don shawo kan matsalar. To babban abin tambaya a nan shine, wai kuwa wani irin ci gaba aka samu? Duk a cikin shirinmu da ya gabata, Dr. Muhammad Alkali ya yi manuniya akan mahimmancin ilimin magidanta.
Alhaji Yusuf, a bisa jidanin gaskiya, idan ka dubi rayuwar ɗan adam da ci gaban ƙasa, yana farawa ne daga magidanta manya. Misali, in ka duba yara ba sa iya kawo wani economic development wato kamar ci gaba a lokacin da ake buƙatar shi, kamar yanzu lokacin da ake buƙatar shi, sai su magidanta ilimi. To don haka, in kana son ka samu ci gaba a lokacin da ake son a samu ci gaba nan take, to gaskiya hakikanin shine ilimin manya shine mafi a'ala. Particularly irin wannan ƙasa tamu Najeriya, ko da mulki ya zo ba mu da ilimin ne mai zurfi na zamani, saboda yana zuwa kenan ba ta da yi ba mulki. Don haka ilimin manya ya fi inganci, kuma ina tabbata maka da ilimin manya aka bakanta da gaskiya aka ba manya ilimi, kowa ya ilmanta. To ina gaya maka ilimin yara da yanzu ya zama labari, ba za a ta maganar wai creating assets ba, wai a samun mai yara gurbi don samu ilimi. Don iyaye mu ƴaƴansu ilimi, tunda za ka ga mutum ya je ya yi da ko ya yi bara domin ya samu kuɗin da zai sa mai ƴaƴan littattafai da zai je makaranta. So a bisa hakikanin gaskiya ilimin manya ya inganci.
Duk a cikin shekarar dai, Muhammad Kwari ya haɗa muna wani rahoto na musamman.
Masana sun yi amanna cewa sukurkucewar ilimi a matakin primary shine babban dalilin da ke mayar da hannun agogo baya ga sha'anin haɓaka harkokin ilimi a Najeriya. Rikon sakainar kashi da hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ke yi wa sha'anin koyo da koyarwa a matakin primary, da kuma rashin cikakkiyar kulawa ga walwala da jin daɗin malaman makarantun primary na daga cikin manyan al'amura da suka haifar da taɓarɓarewar tsarin ilimin primary, musamman a lardin arewacin Najeriya. Malam Kabir Muhammad wani malamin makarantar primary ne a jihar Katsina.
Tsakanin da Allah, a nan jihar Katsina in ka kalli kayan aikin za ka ga kayan aiki ne irin na da, kuma ilimi a yau yana buƙatar zamani, tunda shi komai ya tafiya ne da zamani. Akwai buƙatar a kawo kayan aiki irin na zamani. Alhamdulillah, ita wannan gwamnati dai an shigar da wannan magana wajenta, tana ta shirye-shirye ma na samu a ɗan shigo da irin waɗannan abubuwan.
Yaya yanayin ƙwararrun malamai a nan Katsina?
Jihar Katsina tana cikin jihohin da ke fuskantar irin wannan matsalar. Idan ka ɗauko, za ka ga malamin makaranta a nan Najeriya shi ne koma bayan ma'aikata a ƙasar nan. Waɗanda ya kamata a ce sun je sun yi karatun koyarwa, su koyi ilimin koyarwa, to za ka samu ba su ce zuwa ba, saboda lalacewar wannan ɓangaren. Za ka ga malamin makaranta shi ake biya albashi mafi kankanta a ƙasar nan, haka ko ba da.
Haka zalika, shi ma tsohon malamin makaranta Farfesa Ango Abdullahi yana ganin akwai buƙatar gyara na musamman.
Shi sai yanzu za ka ga NECO ita aka fi sani da WAEC. Za a ce a cikin ɗaliban Najeriya da suka ɗauki wannan jarabawa, kamar misali bara ko barancin, kashi 5 cikin 100 su suka yi nasarar cin jarabawar ta fuskar da ake so a ci shi. Sauran kashi 90 ɗin nan ba su same shi irin yadda aka zayyana ake so a ci shi domin a shiga jami'a ba da sauransu. To wannan kuma ba sai mu ce laifi fuska da yawa, amma babban laifi shine makarantun ba su tare da malamai ƙwararru, kuma inda ma aka sami ƙwararrun ba su da kayan aiki wanda za su koyar. Kamar misali, in ka ɗauki secondary school, wurin da ake ganin ya kamata a sami ɗalibai wanda za su zo su koyi aikin injiniya, za su nemi su zama likitoci, za su zama malaman gona irinmu da sauransu. Ba shakka wajen koyar da su da farkon nan, sai an aje waɗansu na'urori wadda su za a yi ta koyawa tun daga laboratory har zuwa waje. Irin yadda kowa ba karatu ne sani theory ba, wato a rubuce, amma a aikace ma koyar da shi ga yadda wannan abin da yake rubuce nan, idan aka bi shi ga yadda za a nuna shi a aikace. Ka je secondary school wanda za ka iske ba laboratories ma gaba ɗaya, amma a nan za a ce za a ɗauki jarabawa na biology, za a ɗauki jarabawa na physics, za a ɗauki jarabawa na chemistry da sauransu. Dole ne a faɗi jarabawa. kuma in ba a fadi ba sai dai kuma a bi hanyar munakisa wanda yake wannan ma wata matsala ne ita kanta.
Ya zuwa yanzu al'umma sun ga wani ci gaba na ku zo mu gani kuwa? Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji wasu daga cikin tattaunawar da muka yi a cikin wannan shekarar. Muna ƙara mika godiya ta musamman ga duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa.
Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Malam Laruwa na Sa'idu Gairi a jihar Zamfara. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika yaban gwani ya zama dole, ba komai yasa nayi wannan magana ba, sai dan jin yadda ƴan majalisar ƙasa ta Najeriya suka ki amincewa da nadin shugaban rikon ƙuriya na hukumar EFCC, wato Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar na dindindin. Daga ƙarshe, ina fatan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da Ibrahim Magu a wannan matsayin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi umarnin da shugaba Buhari ya bayar na bincikar wasu manyan jami'an gwamnatinsa da ke da hannu wajen badaƙalar karɓar rashawa wani abin yabawa ne. Muna fatan duk wani jami'i da aka samu da hannu zai fuskanci shari'a ko mai girman matsayin da yake rike da shi a gwamnati. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Mora jihar Zamfara. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika matakin da shugaban kasar Kongo ya dauka na kin sauka daga karagan mulki bayan wa'adin mulkinsa ya kare abin kunya ne ga demokradiyyar kasar. Kuma irin wannan matakin da shugabannin kasashen Afirka ke dauka shine sila kawo fitina da jidali a kasa. Ya kamata shugabannin Afirka ku ji tsoron Allah, domin ba ku san iyakan matasan da ke mutuwa wurin tafiya ci ran ta sanadiyar wannan masifa da kuke saka talakawan kasar ku ciki ba. Sako daga Abdullahi Muhammad Mayyama. Shi kuma kabar Nasir Sheme cewa yayi hakika zaman lafiya yafi zama dan sarki. Ina kira ga al'ummar Fulani da manoma da su kasance masu son zaman lafiya domin ci gaban rayuwa mai inganci. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Nasir Kainuwa Hadeja. Ya ce wutar lantarki ta zama abin da ta zama a ƙasar nan. Matukar ana son ta gyaru, sai gwamnatin ƙasar mu ta karɓa madafin iko da ita. Gwamnati ce kadai za ta iya samar da wutar lantarki a wadace, tare da raba ta ga kowanne sako na ƙasar nan, ba tare da la'akari da yawa ko ƙanƙantar kuɗin da talakawa ke biya ba.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Litinin an ci gaba da kwasar mutane daga wurare na ƙarshe da suka rage a hannun ƴan tawaye a Aleppo da ke Siriya da kuma wasu ƙauyuka biyu makwabta. Masu kula da aikin kwasar jama'a da jami'ai sun bayyana cewa kusan motocin bus-bus da aka cika da mutanen da ake kwashewa sun taɓa daga gabashin Aleppo zuwa wuraren da ke hannun 'yan tawayen. Wannan ko yana daga cikin ayyukan kwashe jama'a ne wanda aka fara cikin satin da ya gabata. Yau Litinin ne za a buɗe babi na ƙarshe na zaben shugaban ƙasar Amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi, domin ko yau din ne ake sa ran wakilan nan su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa, sai Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu kuma wato Greg John. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, sai dai kada ku yi nisa ga Kabara da Maryam da kuma Safina da shirin yau da gobe.